ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم. أمسي الهنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu biye da mu ta cikin wannan shiri na auratayya, yau za mu tashi darasi na ko kuma darasi na 20, inda muke tattaunawa akan shawarwari guda 60 ga miji don ya inganta alakarsa da matarsa, kafin mu shiga kuma wasu shawarwarin guda 60 da za a ba mace domin ta ƙara inganta alakarta da mijinta na aure, domin aure ya sami tabbatuwa, kuma aure ya zama ya ƙara inganci, zaman lafiya ya ƙaru, tattalin arziki ya ƙaru, alheri ya ƙaru, a daɗe ana tafiya ba tare da matsala ba. Shi ne muka ce a yaba wa mace in ta yi daidai. Wani ya iya faɗa in ba a yi daidai ba, amma ranar da aka yi daidai kuwa ba a jin yabo daga gare shi. Wace tana so a yaba mata a ce da ita jiya kin yi, kamar yadda aka ce ta jiya kin yi kuskure, aka yi miki faɗa, to yau kuma kin yi daidai, bari a yaba miki. Don haka akwai namijin da shi kullum yabo yake baya faɗa, akwai wanda kullum faɗa yake baya yabo, akwai wanda shi kuma abu kaɗan sai ya ta bala'i, akwai kuma mutane iri-iri. Da haka mun ba da shawarwarin yadda ya kamata kowa ya kasance da iyalansa. Sannan kada a zage ta, a muzanta ta, ko a gaban ƴaƴanta, ko a gaban ƴan uwanta, ko a gaban danginta, ko a cikin taro. Ka tsinka mace, ka wulakanta ta idan za ka yi mata faɗa, ku koma gefe kai da ita, amma a gaban ƴaƴanta ka rufe ta da faɗa, sai dai laifin a gaban jama'a ce. Domin aka maka laifi a gaban jama'a, ba kai faɗa a gaban jama'an ba, to jama'a sai su ɗauka cewa kai ɗin kuma ba namijin ƙwarai ba ne. Kuma mace tana so ita ta tsinka ka a gaban jama'a, amma ita ba ta so kai mata faɗa ka tsinka ta. Kaman kuna faɗanku, kada ku bari kowa ya ji, kada ka zage ta, kada ka muzanta ta, musamman a gaban ƴaƴanta ko ƙawayenta ko ƴan uwanta ko gaban jama'a gaba ɗaya. Wannan yana cikin abin da yake damun mata. Sannan banda duka shi ne na 27. Wanda zaka ga ya zage iya ƙarfinsa, ya zage ƙwanjinsa, yana ta jibgan matarsa da duka da cin mutunci da ƙasƙantawa da wulaƙantarwa, to wannan ba daidai ba ne. Akwai maza masu zuciya nan da nan, sai kaga sun kai mari ko duka ko naushi. Wani ma kaga ya ɗauko bulala, wani kuma ya ɗauko bel, wani sanda, wani ya ɗauko igiya ya ɗaure mace ya yi ta jibga. Wannan cin zali ne. An tambayi na Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa dukan wani ba a rayuwarsa. In ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai duka, to jihadi ake fi sabilillah. Amma dai a ce mace ko yaron gida ko ɗan aiki, ba a taɓa gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wani duka a cikin gida ba. Kuma dama da shi ake koyi, don haka ba ya yi. Kuma suka ce to ai gashi aya ta ce wadribuhunna. To malamai sun yi fassara cewa abinda ake nufi, akwai irin aswaki din nan, wato shine ake son kai mata ka haka da shi, ka dan kai mata abin nan da shi. Ba ana nufin ka je ka duba fassara, zaka ga abin da malamin suka fassara. Kuma sun ce sai hakan ma idan kaga zai yi tasiri, ko matakan da Allah ya dauka a baya din ka yi su, amma ba ci, ba sha, ba sutura, ba magani, ba abinci, ba kulawa, ba darashtawa, kai ta duka mace ka ce wadribuhunna, Allah ne ya ce a dake su. To Allah ya ce a ci da su, baka ci da su ba. Me yasa baka ga ayar wa anfiqu, baka ga ayar wa ashiruhunna bil ma'ruf, baka ga ayar wa lahunna mithlu alladhi, baka ga ayar hunna libasun lakum, baka ga waj'al bainakum mawaddatan wa rahma ba. Duk baka waɗannan ayoyi ma sai wadribuhunna. Ka gani? To kaga wannan ba daidai bane. Ka fake da aya kai ta cin zalin mace, kuma baka fahimci ayar ba. To ai wanda ya kamata ya fara dabbaka aya mu gani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ai wanda aka so kawai da wadribuhunna annabi ne. To kaje kaga shi ya yayi da ayar da ta sauka. Kuma dama an tambayi na Aisha tace kana khuluquhul Qur'an, annabi shine jagaba wajen aiki da Qur'ani. To da haka ba cin zali ake son ai da wannan aya ba, so ake a nuna mana cewa rike abun bugu yana tsorata mai laifi. Kamar yadda zaka ga an bawa ƴan sanda kulki, an ba su bindiga, an ba su ankwa, to na cin zali ne waɗannan kulkin da bindiga da ankwa da aka ba ɗan sanda ya rike. Wasu ma zaka ga mobile habbulale suke rikewa, duk ana son karate bulala a gida don kowa ya gani ya tsorata, ba wai don a ci zalinsa da shi ita ba. Kuma aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karate bulala ma kowa ya gani ya dan tsorata, haka ya dan ji cewa kamar shi za a daka. Amma ba wai ana nufin ai ta jibga yara ko ai ta jibga mata ko ai ta cin zalinsu ba. sannan kuma akwai bayani ma da malamai suka cewa a tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba duka ba kuma ya ja kunnan sahabbai akan da su daina dukan matansu su daina marinsu su daina muzanta su su daina kai musu duka ko su kan fake su tayi Allah ne yace a cikin ayoyin sulhu da maslaha idan mace ta kan gare maka ka kai mata duka to malamai sun fassara wannan duka da cewa da aswaki ko da burushi ko kuma da lura amma ba duka a fuska ko a jiki ba sanan ba dukan sai ya cika sharadi guda hudu na farko sai mutun ya bi matakai gaba ɗaya duk matakan sulhu da wa'azi da kauracewa da janyo hankali duk ba su yi nasara ba abu na biyu sai mutun ya auna matar mai irin jikin ma da za a doka ce dan wata matan ma ba za ta dauko sai dai kai ta dake ka in ka tabo ta sai ta rama akan ka sanan na uku dukan zai amfani ma tukunna sanan na hudu duk nauyin ka ka soke sannan akai abin da za a yi dukan to ma za a yi dukan gashi an ce da aswaki za a yi to kaga ashe kenan ba duka ne na cin zani ba sannan banda zagi wani zaga ya dage ya kirawo sunan baban mace dura masa ashariya su kira sunan danginta ya zaga kuma in ta fushi ta rama ce ta zage shi in kana kai mutum bango Allah ta'ala ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbullahu adwan bighairi ilm kada ku dinga zagin waɗanda suke bauta wani Allah don kasara ma akan Allah idan babanka yana da daraja to ba za ka zagi baban wani ba domin ƙarshe akan babanka za a rama to in kana ganin darajar babanka bai kamata ka zagi baban wani ba idan ka mutum ya daina takarkarewa yana zagin baban mace yadda kake jin zafin an zagi babanka ita ma tana jin zafi kuma babanta ai ba abin renawa bane tunda har ya haifi ya ka gani kace kana so haka aura to ya kamata a ce ka dauke shi ma a matsayin babanka babata a matsayin babarka domin mutuntawa da darsawa to wannan zagi din bai kamata a dinga yin sa ba kuma akwai mijin da ba shi da wani abu sai zagin matarsa kin ci kaza ka zanki daura mata ashariya ya zage ta ya zagi iyayenta zage ta a gaban iyayenta wannan zagi yayi tasiri ya ajiyewa mace mummunar ajiya a cikin zuciyarta isa ta cikin damuwa mai yawa idan kana zage mace zai iya ta iya rama wata rana idan kana zage mace ƴaƴanta ma za su iya rama mata wata rana sannan ka koyawa yaran ka zagi tunan kana da ƴaƴa maza da mata kullun suna gani ana zagin babarsu har su ma su koyi zagin in sun yi aure mazan su dinga zagin matansu in sun yi aure matan su dinga zagin mazansu kaga ka koyi da mummunar sunna kuma daga gidanka suka koya dan haka in ma zaka auri mace ka duba ka ga ya babanta suke zaune da babarta in kaga ƴan daru ne wallahi mafi yawa zaka ga darun yayi wa yarinya tasiri sai ta debo maka irin wannan kyankyasar darun ta kawo maka cikin gidanka banda saurin fushi akwai mijin da Allah ya halicce shi nan da nan sai ya hasala ya fushi kuma kafin ya sauko sai ya dade akwai mai saurin fushi mai saurin saukowa akwai mai nisan fushi mai nisan saukowa akwai mai nisan saukowa da saurin fushi akwai mai nisan fushi mai nisan saukowa wani zai iya yanzu nan sai aka bashi hakuri sai ga ya hakura wani kuma sai ya wata guda bai sauko ba ka wayi gari ka ga mace tana cewa yau miji na yayi sati guda bai min magana ba ko bai saurare ni ba ko na ka musu abinci baya ci ko kuma ya daina kwana a gidan ko kuma ya daina magana ko ya kaurace ko yayi kaza duk wadannan abubuwan wasu rana aka bata mutum da dinge amma wani sai kaga yayi shi ya wuce kona da ili to a kiyaye wannan fushi din kuma fushin ma mafi yawa in ka duba sai ga ba wani abin kirki bane a kan son zuciyarsa ne ba wai wani abu na Allah ta taba ko haƙƙin wani ta taba ba wanda anan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna fushin an taba haƙƙin Allah ko an taba haƙƙin wani saboda haka mu kiyaye saurin fushi da duka duk matakin da mutum ya dauka a cikin fushi to sai yayi nadama mafi yawan saki da duka da kisa da cin mutunci da fada da rigima da daru dukkan su zaka ga fushi yake jawo su zaka in kai fushi kai shiru ko mai taka tafsa taka kai shiru ko ka fita ka bar gurin ko ka zauna ko kai alwala ko ka tada sallah ko ka karanta qur'ani ko ka ci a'udhu billahi minash shaitani rajim ko ma ka tashi ka bar gurin kawai shikenan to wannan ya kamata a kiyaye muna fata Allah ya ba mu ikon kiyayewa wassalamu alaikum.